Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masarrawa assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 1 ga watan Agustan shekarar 2017, zamu magana ne game da yadda jihar Sokoto ta cire sunayen wasu ɗaruruwan ɗalibai daga kan rijistar ba da tallafin karatu.
Kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar, Sahabi Isa Gada, ya faɗa wa shirin yau da gobe yadda abin ya faru.
Gwamnati ta kawo kwamiti na wanda ambasada Abubakar Shehu ne yake jagoranci, sun ba da report ga gwamna cewa sun samu ɗalibai guda 700 wanda ba a jihar Sokoto ba, da aka sun cire su daga sha'anin karatu. Sannan sun ba da list na ɗalibai wanda suke da shi a jihar Sokoto ne da account nasu na banki.
To shin taya mutanen gari kuma ke kallon yadda ya kamata a bullowa matsalolin da ake samu a harkar ba da tallafin karatu a Najeriya ne?
Da farko dai ta hanyar ɗauke kai daga nuna bambanci ko kuma wariya akan ƴaƴan talakawa da na masu hannu da shuni.
Kamata ya gwamnati ta sanya ido sosai, saboda ni ma kaina na fuskanci wannan matsalar da tallafin karatu.
Ai wannan amsar ɗaya ce tak, wato a cire son zuciya a bawa waɗanda suka cancanta. Za mu tattauna da mai fashin bakin Professor Yusuf Alasa na Jami'ar Missouri a nan Amurka, don jin yadda tsarin bada tallafin karatu ke tafiya a kasashen da aka ci gaba.
Akwai kuma amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter.
To bari mu fara da amsoshin da muka tambaye ku kuka aiko cewa shin yaya kuke kallon yadda ya kamata a magance faruwar kuma gudi ko kuma almundana a maganar bada tallafin karatu, wato scholarship a turance kenan, a mataki na gwamnatin jiha da na tarayya.
Sakon farko da Umar Wai Sanusi Dandume ya ce, yau da gobe, da farko dai ta hanyar ɗauke kai daga nuna bambanci ko kuma wariya akan ƴaƴan talakawa da na masu hannu da shuni. Sannan na biyu, sanya ido ga waɗanda tallafin scholarship ɗin yake biyowa ta wajensu.
Sai Mujitta Falawal Bakira Daura ya ce, kamata ya gwamnati ta sanya ido sosai, saboda ni ma kaina na fuskanci wannan matsalar da tallafin karatu.
Sai DC Washington Movie ya ce, assalamu alaikum yau da gobe. Ai wannan amsar ɗaya ce tak, wato a cire son zuciya a bawa waɗanda suka cancanta. Ba wai a sa son zuciya da son kai ba a yi komai akan tsari da tsoron Allah, wannan shine hanya mafi sauki.
Sai Muhammad Kabir ya ce, to a saka waɗanda suka dace a wajen bada muƙamai kuma waɗanda suke da ilimi sosai.
Sai Rafi'u mai waya Limawa ya ce, gwamnatoci su jajirce, sannan su dinga bibiyar wakilan da suka sa akan aikin, kamar yadda suke bibiyar wakilan da suka tura yi wa jama'a polio, to ba za a dinga samun matsala da yawa haka ba.
Sai Yakubu M. Umar ya ce, matsalar daga su jami'an gwamnati ne, saboda sai wanda suke so suke bawa.
Usaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce, hakan zai samu ne ta hanyar sa tsoron Allah a gaba, domin idan aka sa tsoron Allah a cikin lamari, to fa a koda yaushe ka tashi yin abu mara kyau, sai ka ji tsoron Allah da kake yi ya hana ka aikata shi. Filin yau da gobe, ta fatan za ku tashi lafiya.
Sai Ahmadu Abacha Macina ya ce, yau da gobe fatan alheri a gare ku. Hanyar magance matsalar magudi wajen biyan scholarship ga ɗalibai a matakan gwamnatin jiha shine, duk ɗalibin da za a biya biya ya tabbatar ya bude asusun banki. Kada a ce za a bayar wani mutum kuɗi tsura a ce ya je ya biya ɗaliban. Saboda haka shike kawo matsalar magudin.
Sai Usaini Tsalha ya ce yau da gobe sai mun sa ido a matsayin mu na ƴan ƙasa da kuma kaucewa duk wani ba daidai ba daga wurin shugabanni da abin ya shafa wurin kaucewa basu na goro. Ina gani shine kawai mafita.
Sai Isa Suleiman ya ce turkashi yau da gobe ya fi kun zo da babban al'amari. Ni ina ganin daina magudi a harkar tallafin karatu a ƙasa musamman a matakin jihohi abu ne mai kamar wuya domin siyasa ta lalata komai hasali ma ita ke sa zabe daliban da basu cancanta ba wanda a ƙarshe kan zama asara don waɗanda ake diban sukan zo su gaza kammala karatun Allah ya kyauta
sai Abbas ya hayya dutsen waya yace assalamu alaikum yau da gobe yau kun tabo min inda yake min ciwo gaskiya ana tafka magudi da almundahana wajen ba da tallafin karatu wato scholarship a matakin jaha da ta tarayya yadda za a magance matsalar dai ita ce a samar da tsarin cikin wata takarda da ta fito daga kotu wato takardar rantsuwa wacce zaka sanya hannu akan ta kana mai rantsuwa da Allah subhanahu wataala cewa kai ne wani mai karatu a makaranta kaza kana mai rantsuwa cewa kana karatun kuma ka fara daga kaza zaka kammala zuwa kaza ni a gani na wannan hanyar zata taimaka Allah ya taimake mu amin
sai Luka Balarabe ya ce salam yau da gobe hada magudi ko almundahana na bada guraben karo ilimi mu ta da kaba mu isa mu hana wannan ba ganin yadda shugabanni suke da wuka da nama namu dai ido musamman talaka sai dai mu yi addu'a Allah ya ganar da su
Sai Shehu Adamu Rajau yace hanya ɗaya ita ce saka ido sosai tare da tabbatar da cewa ko sisin kwabo bai layar zana ba a cikin tallafin da aka bayar wannan kuma aikin hukumomi ne da kuma kungiyoyin dalibai na jahohi domin dai gaskiya ta yi karanci a yanzu saboda haka dole ne sai da bin diddigi
sai baban Haider yace kaddamar da committee da kuma kaddamar da wani committee sirri wanda zai bibiye aikin committee farko da zai biya scholarship din ta yin haka watakila a magance almundahana
sai Ibrahim Muhammad Jawa wai Allah sa na faɗi sunan daidai yace assalamu alaikum yau da gobe a gani na hanyar da za a bi wajen kawo ƙarshen magudi ko almundahana da tallafin da ake ba da ɗalibai shine ta hanyar kafa kungiya mai zaman kanta kawai
sai Aliyu Lawan yace kamata ya gwamnati ta ba wa kungiyar makarantu power ta yadda za su tsaya wa duk wanda ya samu tallafi daga gwamnati a tabbatar ba a yi wata hanyar da shi ba
sai Edward Mallo yace tallafin ilimi ai ba na ƴaƴan talakawa bane dan shi talaka dai baya jin labarin tallafin balle ya san matakan ne Allah ya bude wa ƴaƴan talakawa hanyar samu amin
sai Ibrahim M Muhammad Riba yace yau da gobe ta hanyar tattance daliban da ke da shaidar shiga makarantu wato offer ko daliban da ke makarantun
sai Abubakar Usman Abubakar Bakori yace magudi da almundahana abu ne wanda ya zama ruwan dare a kasar nan musamman ma shugabanni waɗanda ya kamata su yi hani da hakan kuma ko an bada ba dole bane a yi amfani da ita face abinda majalisa ta zartar
sai Ibrahim Bello yace za a iya rage magudi ta amfani da yanar gizo wato internet Empower misali ne mai kyau wanda ya bambanta da shuwafi sosai saboda dan talaka zai samu amma shuwafi sai ka san wani za a baka
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @bakera daura 2 yace wannan babbar matsala ce saboda ni ma na fuskanci wannan matsalar sai gashi muna makaranta an zabu wasu ana ba su kudade
sai @yakubu 41 Umar yace yau da gobe gwamnatin jiha zuwa na tarayya kamata ya sa ido akan abun su kuma su tabbatar an baya waɗanda ya dace musamman yaran marasa ƙarfi
sai Atmele Yusufari yace abin da ya kamata a yi domin magance magudi akan kuɗaɗen tallafin karatu kawai a tantance kowane ɗalibi idan aka tabbatar kawai ya ji alert
sai @Mr Bege_Belel yace yau da gobe matukar ana son magance magudi a scholarship to dole sai an samu mutane masu gaskiya da adalci
sai @Adamu_Madar yace salam yau da gobe ya zama dole gwamnati ta hukunta duk wanda aka kama da laifin karkatar da tallafin da ake baiwa ɗalibai na kuɗin scholarship
sai da ƙarshe @Madu_Muhammad yace ya kamata gwamnati ta zazzafa tsaro akan wannan harkar tallafin sau da yawa zaka ga an bada tallafi amma ba zai zo wajen waɗanda aka bawa ba
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni A jihar Sokoto rahotanni sun nuna cewa sun ware wasu makudan kudade daga cikin kasan da suka samu na rarar kudin nan na Paris Club da aka ba jihohi inda suka kudura aniyar warware matsalar tallafin karatun daliban jami'ar
Usman ya tattauna mana da commissioner ilimi mai zurfi na jihar Sokoto Sahabi Isa Gada
To salamu alaikum rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Da farko da wa muke magana?
Kana magana da Jihad Isa Gada, commissioner ne a jirgin jihar Sokoto.
Akwai maganar da ta taso na cewa akwai wani kaman dan magudi da aka gano ko kuma in ce kuka gano a maganar ba da tallafin karatu na dalibai wanda akwai kaman na bogi da sauransu.
Gwamnati ta kawo committee.
Mhm.
Na wanda ambassador Abubakar Shehuwle. Mhm. Yake jagoranci. Mhm. Da report da gwamna cewa sun samu dalibai guda 700 wanda ba a yi jinsu ko tuwa ba ka sai cire su daga shani scholarship sannan sun ba da list na dalibai wanda sun kace wanda ke da shi a jinsu ko tuwa da wani list da account nasu na banki to shi ne mun kuma muna neman aiki akai sun ba da report din da kowa kan makaranta yana da yana da kuma account number idan ma mun sa za a hidda banki kowane banki ya ran da ke wannan banki za a cire kuɗi cikin su kai ba to shi ne dai abin da yake mai yanzu amma in kai da kai tun farko ne kuma su ga su ce akwai wanda ba ya saka su ba suka cire su
eh amma a bisa binciken da kuka yi na committee ku misali wannan shigar daliban guda 700 ta yaya abin ya faru ya za ku yi ku toshe nan gaba kuma
a gaskiya ne sai ba kuma suke ba committee na mu bane committee ne da su suka kawa na wasu kararru kuma suka yi suka aiki tsakanin da Allah suka fidda wannan
oh a jaha
kuma dama a jaha dama ana samun matsala irin haka nan na wasu na ya ci a sakatun ne da yake yi ce da sakatun ne yana da takarda ta
shi indigenous
eh indigenous ne ko dan ka gama ne indigenous amma ita ma kanta da ta ce mataki yanzu an shirya certificate na zama dan na dan kasa wanda yake an dauki matakai kaman inda ake buƙata a wurin certificate ne haka ita ba dama aje ai magudinta kuma ganin in aka samu wannan aka ci gaba da bayar da shi to da ya a samu wani wanda ya zo wanda ba ɗan jihar Sokoto ba wanda zai shiga ya
ce
ɗan jihar Sokoto eh to da haka wannan gaskiya an toshe ne insha Allah da marika sun shi ne to wanda ke so ya zamba ya toshe wannan hanya shi kuma zai yana amma dai gaskiya wajen ta da mataki wata ana nan ana kula so wanda ke ba da satifiket din nan ai musu
yawan ce can bangaren kuma su ba da yawa yawa
sai an je da shi har azun har ya kama har da ofishin sakataren gwamnati
eh
haka da alƙalin kuma da kai za a je a yi sannan kuma wani lokaci ma ba ma abin da zamani ga na kaman electronic ya da za su je kila ma business center je a buga musu wannan to yanzu an hudu sa fice wanda yake ta gari wanda da ya ai
wannan
eh ina ga ta mun insha Allah za ta ba ta
eh to daga ƙarshe wani kira zaka yi misali ga su dalibai da kila za su ga irin wannan abu kila da yake faruwa kila gwamnati bata gani ba ya zama sun dan ja hankali saboda su taimaka su ma jihar su ta samu dakile irin wannan matsala saboda din akwai matsala su ma sun samu
haka muna aiki da shugabannin dalibai su sosai ne ana aiki da su kuma su ma kansu an nuna musu irin tunda in har mutane suke yawa yanzu zai ta je ta kasa a yanayin da ake nan shin kuɗi saboda shi su kansu don haka da zu da su kowa ya sa ido yanzu wannan abin da aka fitar an samu record mai kyau wanda za ta fitar daga yaran nan sannan kuma na gaba matakin za a ɗauka za a bi ta wannan hanya yanzu akwai ce wannan magudi ina kira miki da su yan makaranta da yake gwamnati ta rike da sai aka rike da kenan abin da zanga ya rike da miliyan 909 da biyan kuɗin makaranta 340 na yan makaranta da suke cikin jiha da makarantar suke cikin yan makarantar suke cikin Najeriya da makarantar cikin Najeriya sannan saura su kuma yan makarantar da muke da su a Sudan a Uganda a America a India Bangladesh sauransu suke da wannan a rabe an fi mutumin da su na waje ɗan an biya wani suke a gudun mini ne za su a gani sannan kuma kwamiti na nan zai sa a je Sudan a biya Sudan a biya duk wannan sauran yare amma wannan in na kai da su suna cikin abin ne kaga shi ne kusa an ma ƙare su an hudu ne da kowane banki ga yaren da ke ciki za su zama banki su ne suke cikin kwanfin yare yana kira ga yare cewa zai ta duk ido ta biya wa'annan abubuwan ko don Allah su dage su yi karatu a ga amfanin wannan lokacin
da
ke kuma shi akwai kudi a Najeriya. Haka. Amma dole shi dai
ke kai to kenan zamu iya cewa da Sokoto da maganar tallafin karatu matsalar su ta zama ta kauke nan.
Eh sai abin da ba a san da ga wanda aka amon miliyan 900 da wani abu. Haka biya kaga kuma da kula ka samu sai da himmin da aka bayar ne ya ce kan tallafin da aka samu aka wani.
Eh oh a cikin tallafin dama nan nake son in kai ka in ce daga ina aka samu kudin da aka warware wannan matsalar.
Eh a cikin da gani kamar ce ne tunda gaskiya ta san abin da ke cewa Allah ya wuce gaskiya ba da abin da aka dama irin wannan wannan abin yake taimakawa. Idan haka cikin aka
na Paris Club dama an ce za a ba mu jihohi saboda su warware irin wannan matsalolin nan maganin kudin Paris Club. Kenan ku kun fara wani abu.
Eh ta gina da ta fara kuma gaskiya kuma ya sa shi tsare daga ce. Sannan kuma muna fatan cewa ba cikin shekara mai zuwa kuma an samu amaya dan da yake an ga ta sai kowa kaga wasu ma sai su kariya wasu ma wani su kira kari dan haka nauyin ya fara da guwa.
To alhamdulillah mun gode sosai mai girma commissioner da ka samu damar tattaunawa da mu a cikin shirin yau da gobe. Madalla
jami'a ita a tushen al'umma duka shugaba daga can ne yake bullowa kun ga likita.
So kun dai je yanda mutane suke kallon lamarin yanda ya kamata a ce an magance dan almundahana ko cogen da ake samu a irin maganan ba da tallafin karatu wanda kuma ɗan satitukan nan Maryam za a ga muna ta magana akan tallafin karatun nan.
Ya adishi ta yake ta magana.
Talaka ya dogara ne.
Kwarai da gaske.
Talaka yana dan samun sauki ta nan in dan abin da kake samu kobo da 200 taka karaya karya ba ka samu tallafi ai za ka ji
dan. Na rage maka kam sosai.
To shi sa mun ne ilimi mu tattaba yau musamman na ilimi. To kuma musamman yanda Sokoto nan suka kinga ai sun yi kokari sosai na maganan su ga sun an magance abun yana da kyau haka Allah ya sa sauran jihohin su ma an ce za su dauka su yi irin yanda ya kamata.
Da zan ke karanta wa wani sanata daga Wayobe ya dau alƙawarin biya wa dalibai 880 eh tallafin kudaden makaranta
wato shi daga kan
shi eh shi na shi daukan kashi
to da za su
20 rika ba su
yana shi don kuma wani rahoto shi kuma da aka ce wanda aka tura yan Kano wasu za su dawo kaga shi ma kuma ai abin ba da gwamnati bane ba kuma wanda aka ba tallafin ya kamata su ma su dage da
haka eh kamar
yanzu su ma
shi na ya fada
haka su ma kamar su eh Sokoto jihar Sokoto ba kwanaki lokacin su ma sun dakatar da fitarwa yara kasashen waje ba amma yanzu cikin kudaden nan da suka yi magana akai za su biya ba su sukan waɗanda su riga sun tafi iya samu su gama karatun ba
ya zama a cikin gidan aka yalwata al'amuran to wannan amin wannan shine dalilin da yasa muka dauko ɗaya daga cikin masu mana fashin baki akan al'amuran musamman da ya shafi ilimi wato Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka dan jin yadda tsarin ba da tallafin karatu yake tafiya a kasashen da suka ci gaba yaya abin yake akwai zaki ga akwai tallafin bashi akwai na kyauta yaya abun yake shine muke son mu ji salamu alaikum professor.
Alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Na kwanan ku.
Barka da sake dawowa.
Ya aiki.
Barka da sannu ku ya aiki.
Lafiya kalau alhamdulillah.
Yawwa.
To masha Allah.
Yawwa to kaji dai yawwa professor kaji abin da muka sake wayowa maganar tallafin nan dai na karatu da muke ta magana wanda ka tattofa da mu albarkacin bakin ka a baya.
Shin
yawwa to ina son mu ji ne ko muna son mu ji cewa shin tallafin nan na karatu ya abin yake ne a kasashen da suka ci gaba kaga mu kasashen zaga ana ta dan samu dan tuddai nan da
kan garda ba kwarai
cinya yake ne a irin kasashen nan da suka ci gaba abin koda kila akwai wani abin da zamu iya dauka daga ciki
gaskiya akwai kamar anan mu Amurka abu ne mai sauki da yake mutum yana neman tallafi na karatu ko wani irin karatu ne in dai ka riga ka makasa mu dauka an dauke ku a makaranta ko wace college ce ko university ce to akwai option tallafi da yake taimakawa dalibi ko daliba kamar yadda kuka yi bayani akwai tallafi na kyauta wanda ake cewa grant wanda dalibi dama za a bashi wani adadi na wannan kudin makarantar ko kudin wannan karatun na wannan shekarar da zai yi ko za ta yi to ban da shi amma wannan grant ko tallafin da ake bayarwa baya isa haka za ka ga waɗannan makarantu kwalejoji ko kuma university suna da wannan tallafi har ila yau na bashi wanda suke dama su ta hanyar su nema za ka nemo bashin tunda su ne za su nemo maka su ce maka gashi za ka zauna da counselor za ka nuna maka cewa ga na kyauta za ka baka na grant din ga kuma na bashi wanda ba za ka biya ko season kobo ba
shi grant
ka gama karatu ko kin gama karatu
ya ke zaben wadanda na shi kyauta din ya ke zaben daliban
a tantance wanda ya tantanta
kokarin su ne wannan ne ya ne abin yake ne
eh to yawanci akwai cancanta ce ta fannin da mutum zai karatu da kuma ita wannan college take nemo dalibanta da suka da suka nemi gurbin karatu suka basu to ta hanyar su ne suka nemi musu tunda su suka san cewa ina waɗannan tallafofi na karatu suke na kyauta amma wanda wannan tallafin baya isa saboda haka sai su hada da basuka don irin waɗannan wanda suke zuwa su nema so su makarantun su suke su sun sani ba kai ne zaka tashi ka je ka nema ba amma in ka ga dama kai kanka zaka iya nema zaka ga tun daga secondary school akwai makarantun secondary school na kasan nan suna da tallafi iri-iri da suke bayarwa kafin dalibi ko daliba ta gama to waɗannan tallafi shine mutum zaka ga ya taho da su wannan college ko university sai kenan tun daga secondary school akwai su zaka je abin nan yanar gizo zaka nema zaka yi applying sannan in ka dace ka samu ba ka dace ba to sai kuma akwai din na wanda suke ta university ko college ka zaka neman maka da ta sani aidi dai na fasita
Sabina Aiken.
Eh, Professor, kana ganin wannan tsarin da ake yi a nan zai iya yiwuwa kasashen mu?
Ai wato duk irin waɗannan abubuwa su yanda da ake ba abin da zai hana shi yiwuwa illa kamar yadda ake cewa in dai za mu saka ranmu wato wannan abu ne mai sauki kamar da ake ba mu ma scholarship 200 kyauta mutum ya tafi karatu ba tare ma da ya nemi wani bashi ba gwamnati za ta biya maka in dai banda dan in aka fi da aka dan samu lokuta ai namu ma ya fi sauki
to yau dama da kai maganar kasuka 200 shine sai nace to bari mu dan koma baya kadan maganar grant din nan iya wani kaso ne misali a nan yake iya rifewa misali a ce kila kaso nawa aka biya ma misali da kila sauran kila sai ka karbi na bashin ko wani makamancin haka
to wani zaka gani wato na kyautar wani kaso ne ko 20 ko kuma 30 ya kasan wato akwai adadin mutane da suke yawan wato neman wannan idan yanzu akwai an wani wannan aljihun taimakon akwai kamar a ce akwai miliyan daya to a cikin dala miliyan daya din nan dalibai da yawa a kasar nan jihohi 50 din nan kowa zai nemi wannan taimako to a ciki ne sai aka cancana sai ka ga wani ya samu kashi 10 wani ya samu kashi 5 wani ya samu kashi 20 daidai gwargwadon dai wato abinda mutum ya sa a yi samu saboda haka sai ka mutum ɗaya yana da wato tallafi kashi 5 ko 7 ko 10 nan ka samu 5,000 can ka samu 7,000 can ka samu 30,000 nan 10,000 duk dai wato
a
tattara 100 da kobo a can har hada a duka
to amma misali farfesa yawanci kamar yadda Dazumar yanta yi magana akan yadda ake duba cancanta bayan maganar kokari da makaranta da za ta nemi ma da sauransu akan kalli yanayin samun iyalin mutum misali koko komin kudinka zaka iya nema koko komin talaucinka
ai komai talaucinka zaka nema ai na cancantar karatun ce ai wani zubin abu ne essay ne za a baku
a ce ku
rubuta misali a ce ka rubuta essay yanzu kamar akan tarihin arewa ta Najeriya ko tarihin mai martaba Sardauna Marigayi Allah ya gabata masa
amin
to a ciki wanda yayi ko wanda suka yi kokari suka yi rubutu yadda ya kamata suka dace idan akwai 100 idan aka samu kamar mutum 5 sai aka samu su
sai su kuwa kila samu
20 an samu 20,000
to ya ci kamar
da duk kamar sun yi canjaras sai cewa gaskiya dukkanin su ya dace a basu ba kawai za a dauka ai kullun bala ba
a mika mutum kila ma mika mishi yaje asara kudin kila ma zai ga makaranta ba ko bai da kokari
idan mutum yaje karatun sai ka ga cewa nan yana da kashi 10 ko 20 ko 30 amma kuma saboda makarantar ta san cewa abin ba zai saba zai cito za mu iya taimaka maka da bashi na kashi 70 nan da za ka biya ko kashi 30 nan ko 50 sai rage maka you know to kuma haka to shine isa kike ganin cewa wato ba a bada baki a nan 100% ko kuma kyauta
100%.
To ya kuma su
aiki dai na fahimta.
To ya shi wannan makarantu suna bada bashi kuma akwai wasu kungiyoyi da suke bada bashi su ya abin nasu yake ne.
To waɗannan kungiyoyi za ku ga cewa da kuma bankuna wato gaskiya zan ce kamar suna da sanayya ko kuma sun hada kai da makaranta kamar bankuna suna bada bashi kuma bashin nan da ruwa hatta duk wani bashi da za a baka kasan nan gaskiya yana da ruwa amma ba za ka fara da ajiya ba za ki biya ba sai kin gama karatun. So daga lokacin da kike gama karatu ne sannan kuma za ki ga an fara aika miki takarduta ke Hajjia Maryam Hajjia Safina ce to kai yanzu fa dan fara ni kuma
interest ina da yawa
sai hankali to
ni na san ina da abokanai da suka yi dauki irin basu suka ni da har yau shekaru da shekaru
amma kana biya kuma ana yafewa
ina Amurka
eh to bari mu ji barbiza
abubuwa da akwai yanzu ne kokari da ake tayi ana yafewa mutane saboda mutane ba sa zuwa aiki da kamar likitoci da ba sa iya zuwa kauyuka sai a ce za a yafe musu you know ba
kan amma ko ma kauye zauna
ai da gudu sai ka koma
a handa ka
malamin makaranta amma malamin makarantu yanzu a kauyuka ake nema saboda anan ma din ma suna dan gudu zuwa kauyuka nan ana dan samu
sai a ce wani
shekara Mala Hamidin ka je misalin kauye ne wanda yake a kamar a ce you know ka tafi wani kauye da ake cewa ko Colombia ko makamancin wannan kai ka shekara uku ko biyar za mu yafe maka kaza
ni kan da gudu ai ni kan ai hadda tintini
kaza da kaza da kaza to yanzu abin da ake yi kenan
wanda kuma kauye kuma zaka ga garuwa ga wuta ga komai ba da gudu mallam
to amma ba mu zuwa shakata wanda ake zuwa yi kuma wuraren shakata
kwanaki na ga wata kungiya da take bada bashi ko me ya faru a nan Amerika wai takaddun da suke na daliban record din su daliban ya bace ne ko menene wanda mutane ya sai jin
dadi ya ce ba record to yanzu bari mu je daga karshe farfesa yawancin wannan abin darasin da nake samu kila cikin minti ɗaya ko biyu zaka iya kila fito mana da shi wannan tallafin karatun da mu ake bayarwa a Najeriya shin wanne ya dace da mu ne shin wannan irin su grant din nan ne koko a bashin karatun ya kamata gwamnati ta bayar kila da dan interest karami koko ba interest wato irin kudin ruwa akai koko babu yaya abin ya kamata ne me ya kamata mu dan dauka ne mu dan nawun da ta mi kwastoma
abin da ya kamata mu yi shine sai mu koyi da irin kasan nan saboda wato gaskiya mun lura da wato gwamnati komai gwamnati take ta zaki abu 100% muna da masu arziki a kasashen mu a kasar mu you know wanda za su iya tallafawa kamar yadda din yanzu zan iya cewa zan iya bada 1000 ko 50,000 in je in kai kamar children for college ya wanda za su fita na bana ga guzuri na a taimaka a cikin 100,000 nan a samu mutum biyar a ba su 20,000 ita gwamnati ita kuma sai ka ga an tallafa mata za su iya taimakawa da sauran misali za su iya kawo irin waɗannan bankuna za su iya taimakawa masu arzikin ƙasa za su iya taimakawa to duk idan muka yi wannan amma komai fa sai fa mun shirya shi mun coordinating yadda ya kamata saboda yadda muke harkokinmu wato kar a yi zamana an je wato
ba tsari ba
global zafi kamar yadda al'amuran ba su yi
suke tafiya da hankali
yawwa amma ba abinda zai hana irin wannan wato a yi amfani a yi irin su a gida gaskiya yanzu kashi 100% zai wahala
kuma da an yi
da kuma har yanzu ana ta shan wahala kamar yadda kuke bayani a wancan lokacin
ya ta wata
ba kare wato ba kuma abin ne ya gwamnati
yawa ga mutane na ta karuwa yawa mutane da sauran su da bukatar ilimin shi kai shi to yanzu dai daga karshe a farfesa kai kuma wani sako kake da shi ga su dalibai kar mi tuya manta da albasa wayanda suke samun irin wannan tallafin ya za a yi su kuma su share wa gwamnati hawaye da sauran al'umma kar su kashe wasu kasuwa
to ya kamata idan mutum ya riga gwamnati ta taimaka masa shi ma ya kamata ko ita ma ya kamata in ta gama karatu ita ma ta taimaka wa gwamnati ta taimaka wa ƙasa ba wai lallai akwai fannin da zaka mutum zai taimaka wa ƙasa ba lallai wai sai ya je ya yi koyar ba ko kuma ya je aikin likitanci a'a akwai wasu abubuwa da mutum zai na hanyar taimako wanda ba komai mu zira wa gwamnati ba
da mu
killar shine komai sai a baro gwamnati a ce ai gwamnati ta yi to ya kamata duk abin da zamu yi wanda zamu rage wa gwamnati kuma zamu taimaki jama'a zamu taimaki al'umma al'ummar unguwa ce jiha ce kasa ce
yawa da
wannan shine zai fara kawo mana saukin al'amura ni a gani na
to muna godiya sosai professor Ismail Hassan sai wani lokaci to haka yake a madadin
Maryam Bashir Bagaji
Safinatu Sodengi
sai kuma Julia Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin da engineer mu na yau da kuma ni Usman Ahmed Kabara nan Washington DC nake cewa Ahmed Jin Solomon da hada ma shafin mu na Facebook live mu zama lafiya
Wasanni ba ta jale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba.